Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro tika don ka buiwa ku zama ha tambaya nike da ku zama ha tambaya nike da
Ubangiji ya ci mana bala'i na yau gobe da zan gobe zili da ban yayi mu yau wata na cikin cikin garin da wallahi ni ka dauki ta abin da ke zamu yi.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta yau shirin domin iyali zai nazarci rayuwar mata 'yan jamhuriyar Nijar a ƙasar Saudiya inda suke tafiya da nufin neman ingancin rayuwa sai dai idan suka isa wurin sitarar ba haka lamarin yake ba. Wakilin Musulmin Munni Barma ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Ubangiji da ya ci mana bala'i na yau gobe da zan gobe zili da ban yayi mu yau wata na cikin cikin garin da wallahi ni ka dauki ta abin da ke zamu yi ni ka dauki ta abin da
mu yarda jama'a suka yi ta aike wa juna kenan ta wayar telefon a matsayin ta daya daga cikin matan Nijar da ke aikatau a kasar Saudiya tana mai nuna kosawa da bakar azabar da suke fuskanta daga wajen mutanen da suka dauke su aiki ta hanyar wasu kamfanonin samar da aiki. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a musamman masu kare muradun mata sun yi wannan al'amari ta a sakamakon yawaitar irin waɗannan koke-koke na neman ceto da nuna nadamar shiga aikatau a Saudiya. Hajiya Halima Sarmai wata kusa ce a ƙungiyar SOS Fem.
Wai irin wannan abin ba abin boyewa ba ne. Kwantira ce, an yi kwantira, an muka gani mu namu suna wahala ana kaskanta su. Da me za a ci gaba? A janye mutane su komo gida, kowa ya komo ga iyalin shi. Daman ba wurin neman kyautata rayuwa ba ne. To in rayuwa na salwanta, me ya kamata a yi? Amma a gaskiya mu da kanmu har kullum mu sun tashi, saboda muna ganin bidiyo, muna ganin wasu abubuwa. A gaskiya zan ta nan ban ɗauke shi ba kamar wasa. Na ɗauke shi ta ne kamar tabbas an yi.
Domin tabbatar da gaskiyar lamari, ministan kwadagon Nijar Ben Omar Mohammed ya ziyarci kasar ta Saudiya inda suka gana da mata 'yan Nijar masu aikatau.
Kwarai kuwa na je na ziyarce su ba gurare da yawa na zarge su suna lafiya suna aiki alhamdulillah babu wata matsala. Wannan matsala mun kari ne kawai muke so mu samu bisa haƙƙin ma'aikatanmu na ƙasarmu musamman inscription da ake cewa a test national security social ya zama to kowane ma'aikaci ma'aikatar shi ka dinga contribute ana ba da wani allowance da ake ba ma iyalin shi. Yaya za a bashi wani horo musamman yana da zai lafiya wani irin allowance ne da aka mishi an yana kamar bulaguro wani irin allowance ne za a bashi yana samun gana ta aiki ta ba irin wani advantage ne muke so aka musu gyara musu fara-fara kwamfashin kin mu tawarko da muke da su.
Suna da yawa 'yan Nijar waɗanda ke can a halin yanzu?
Eh suna da yawa ba muskila guda yawancin su ba ta hanyar gwamnati ba suke yi ka san da yake kowace shekara ana kai a haji. Daga Nijar, daga Najeriya, daga Chad, daga Kamaru, duka sai a ga mutanen mu sai su tilli da su je su ga kiwon shekaru, wasu shekaru ma ba su, kuma wasu ta eja-eja suke bi masu zaman kansu. Sai a kai su can an suka je can kuma su dinga aiki. An za ka lissafi da wannan sai in ce maka ma muna da kusan mutum 10,000 a can. Amma sai ya zama ministan kwadago wanda suka biyo ta hanyar mu daga 2016 zuwa yau ba su kai ba 1,000. Kusan muna kusan 800 da wani abu tunda kowane shekara a kowane suke dawowa. Kowane shekara biyu ya kamata a basu farmaso su dawo gida. Duk ka ga na tarihi iyaka da kuma daga iyakan kirki Najeriya to sun ce ranka ɗauka iyakan Kwanni, iyakan Maradi, iyakan da Magara su magariya har ka Hausa mahalmai ne. Duk ka ga iyaka ce ana shiga ana wuta ana Najeriya. Da can kuma suna hanyoyi suna da iyakan.
Sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ganin akwai buƙatar shigar da su cikin wannan yunƙuri na hukumomi. Malam Manu na Bara Hamidu na shugabancin ƙungiyar Himed mai kare haƙƙin 'yanci rani.
Idan ka je cikin ƙasa ba cikin tsari ba shi yasa za a ke maka wulaƙanci ake maka wani musgunawa da sauransu. Kenan idan ka je da takardunka cikakkun takardu da suka dace babu wani matsala da za ka iya fuskanta. Amma idan ka je ba cikin tsari ba to dole ka fuskanci matsala. Kuma idan ka faɗa hannu wanda bai dace ba to za ka ga matsalolin shawarar da za mu iya ba ma gwamnati. Ya kamata gwamnatin Nijar ta riƙa lokaci zuwa lokaci bincike da ziyara kamar irin wacan ziyara da muka ce minista na mai kula da aiki ya yi a rika yin su lokaci zuwa lokaci. Kuma a wannan ziyarar ya kamata ya hada da ma'aikatan gwamnati da kungiyoyin fararen hula masu kare haƙƙin ɗan adam da kare haƙƙin baƙin haure da kare haƙƙin wato kamar ma'aikata kenan da sindika da ƴan kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam ya kamata a ce suna tawaga su je su nemi dukkanin labarin da ya kamata su samu.
A ci gaba da neman hanyoyin haska fitila wa ayyukan kamfanonin da ke dilalanci tsakanin masu fatan a ɗauke su aikata wuri a gefe a tajiran Saudiya. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yanke shawarar dakatar da dukkan wani shirin aika matan kasar zuwa Saudi Arabia a hukunce har zuwa lokacin da za ta samu tabbacin daukar matakan mutunta haƙoƙin ƴan kasar da suka je neman kuɗi.
Kasan dokokin aiki abu da mutunta haƙoƙin travail ya ba da ƴanci a hudu kwamiti ko masu zaman kansu wanda suke hujjar nan da abu da muke cewa ma'aikata kasashen waje. Kuma ba ke daga mashaji travail ta ba da wannan izini dangane da haka kenan yawa ƴan Nijar da sauran kasashe na waje sun bude kamfanoni da suke zama su doki ma'aikata a ƙasarmu kuma su kai su can kasashe na Saudiya na Kuwait don su musu aiki. Musamman ma muna da kungiyoyin wani su yawa ne kuma suna da wakilai a can Saudiya su ga aiki da su. Amma bugu da ƙari tun 2015 mun gani wannan dokan tana da kananci kuma akwai gyaran huska da ya kamata a kawo mata. Gyaran huska nan shi ne cewa ya kamata ma'aikata nan zamanto suna da albashi mai dorewa, suna da wasu allowance, suna da wani kamar misali hutu, suna da ababe haka da muka zo ka duba mugun ya kamata a kawo ma wannan convention da muka yi da mu da gwamnatin Saudiya ta farko gyaran huska. Shi ya sa kenan muka biki kudiri a nan majalisar ministoci muka tsaye da aika wa'annan mata kun hada maza ma aikin nan zuwa Saudiya har mu kawo gyaran huska. Mu da gwamnatin Saudiya mun yi yarjejeniya za mu gyara huska amma har yanzu muka yarjejeniya ba a sa mata hannu ba. Muna jira su ce muna son shirya mu gamu da su. Mun ɗauki lokaci wani bai za mu yi tsammanin watan fita zai wuce za mu gamu can Geneva conference international conference in travail amma Allah ta fi zuwa. Yana shi ya ta halazu wannan bezirkin tana na abubuwa.
Masu wurajen kare haƙƙin jama'a sun yaba da wannan mataki saboda a cewarsu zai taimaka a saka tsari a wannan fanni da masana ƴancin bil'adama ke yi wa kallon sabon salon bauta. Mamman Zabairu Abdu, mamba ne a ONG Ginet.
Su wannan al'umma da suke tsaye a ƙasar Saudiya suna yin aiki ne wanda ba su samu haƙƙin aikin nasu, suna yin aiki cikin walakance babu wani tsari. To a gaskiya in gwamnati ta sa wannan doka na dakatar da shi, wannan abu ne wanda za a yi na'am da shi ko mai mahimmanci saboda ya kamata a sa wani tsari wanda zai giba irin aikin da mutane suke a can saboda su samu ƴancin su su kwata haƙƙin su ba tare da an walakantar da su ba ko kuma an shiga wata wani hali na bauta.
Tunda yawan ko suna shiga cikin hali mawuyaci ne a can Saudiya.
Eh, ga irin labarun da muka samu suka shiga cikin hali mawuyaci tunda daga an kai su daga sun bar nan ƙasar Nijar an suka tai daga can wasu ne suke tarban su wanda kuma su kai wanda ka tai ƙasa ba taka babu takardun daga hannunka wanda suka amshe suke amsar takardun su kai su gidaje su sa aiki. Shi yakan kasance an wata yayi babu wani biya ne kirki kuma ko wani ne zai amshi kuɗin da biyan naka kenan kai baka ci moriyar wannan aikin da aka yi ba. Daga nan ma babu hali na kirki kuma akwai walakanci akwai musgunawa ga irin labarai da muka samu tunda daga misalin aka ɗauki mutum aka huda shi wata ƙasa wadda ba tashi ba kuma bai da takarda a kan shi bai san ina zai shi ba bai na zai nawa ba kenan sai abin da waɗannan mutane suka yi da shi shine irin abubuwan walakancin da suke haɗuwa. Kenan wannan matsala ce wanda da maza da mata duka suna fuskantar su a wannan kasashe.
Kodayake a shekarar 2017 wasu mata ƴan Nijar da aka yaɗa bidiyonsu a kafar Facebook sun ƙaryatar da cewa ana gallazawa masu aikatau a Saudiya. Rahotanni daga wannan ƙasa na cewa ɗimbin mata ƴan Nijar ne suka nuna ƙosawa da halin da suke ciki a wuraren da suke aikatau a yanzu haka saboda tsananin wahalar aiki da cin zarafi. Yayin da a wasu gidaje ake mayar da irin waɗannan mata tamkar kilakai ba da amincewarsu ba.
Tunda na zo wallahi ban yi waya da mamana ba. Baba na tunda na zo wata nan shi zuci cikin garin zu mama ta ba ta san halin da na je ki ga su baba na. Wata san na mutu ina raye Allah ba su sani ba.
To da fatan kuma me za su dauki matakin kyautatawa wannan mata da sauran mata da suke cikin wannan halin domin ci gaban iyali. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana ku jima da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin musulmin mun Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Suleiman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voehausa.com da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke a sai